بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 8 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da 1434, daidai da 17 ga watan Julai shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Mukhtasaru Sira na al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba a manta ba, tarihi ya lula inda malam ya dauko mana bayanai wanda ke da dabda mu fara jin wahayi da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a inda dama can mun ji cewa yanzu mulki ya komo hannun Quraishawa, a hannun kakannin manzon Allah, har abu ya marmatso zuwa ga kakan manzon Allah kai tsaye. To shine sai malam ya dan tsahirce dan koma gefe ya ce, inna Qurayshan ibtada arhu ra'ayan ra'auhu, ana nan Qurayshawa sai suka kirkiro wasu bid'o'i, wanda su suka kirkiri bid'o'in da kansu. Fa qalu, suka ce, nahnu banu Ibrahim, mu ya'in Ibrahim ne, wa ahlul haram, mu kuma mutanen harami ne, wa wulatul baiti, kuma mu ne yake jibintan dakin Allah. Fa laysa li ahadin min al-arabi mithla haqqina, babu wani balarabe daga cikin larabawa baki daya wanda yake da haƙƙi da daraja irin namu. Fala ta'zumu ashiya'a min al-hilli mithla ma ta'zimuhu al-haram. Barkuci, wannan muguwar magana ne suka yi. Dan dama an ce sun kirkiro bidoyi, kun ga mina ba harami bane, wajen jifa ba harami bane, Muzdalifa ba harami bane, Arafa ba harami bane. To su waɗannan Qurayshawan sai suka ce, to su kar su take su girmama duk inda ba harami ba. Kuma a zamanin Annabi Ibrahim ana zuwa Mina, ana yin jifa, sannan ana Muzdalifa, kuma ana zuwa Arafa. Sai suka ce su ba za su ba. Shine suka ce, fala tu'azzimu ashiya, kar ku girmama wasu wajeje, min al-hilli, wanda yake bayan cikin harami, mislu ma tu'azzimuna al-haram, kwatankwacin yanda kuke girmama harami. Sai aka wagari daga ranan sai suka daina zuwa Mina, sai suka daina zuwa Muzdalifa, suka daina jifa, suka daina zuwa tsayuwar Arafa, gaba ɗaya sai suka daina. Sai ya zama kawai iyakansu bakin harami za su tsaya, duk abin da za su yi a nan suke yi, in an dawo kawai sai su koma cikin gari tare da mutane. Suna yin wannan ne don su nuna cewa su mutane ne na musamman, su ba gama gari bane kamar yadda sauran jama'a suke gama gari. Li Allah tastakhiffa al-araba bihurmatihim bihurmatikum, wai sun yi haka ne a ware su daga sauran jama'a, wai don kada sauran larabawa su taka alfarmansu. Fa tarakul wuqufa bi Arafa, sai suka ki zuwa tsayuwa Arafa, wal ifadata minha, kuma suka ki zuwa ifada, su gangaro daga Arafa su kwana Muzdalifa, su ƙaraso Mina, su jifa gaba ɗaya, sai suka ƙaurace ma waɗannan abubuwa sai suka daina yi. Ma'a ma'arifatihim, tare da cewa suna sane annaha min masha'ir, yana daga cikin inda ake yin aikin haji, wa min dini Ibrahim, kuma yana daga cikin addinin Annabi Ibrahim. Wa yarawna lissa'ir al-arabi an yaqifu biha, amma suna ganin halaccin sauran larabawa, to su sun samu su je su tsaya su tsayuwar Arafa su waɗannan ibadu baki ɗaya. Wa yafidu minha, kuma sun samu su zo su zauna a Muzdalifa, su kwana a Mina, su jifa, su duk abin da ake yi. Illa annahum qalu, sai dai sai aka samu su waɗannan Qurayshawa sun ce, nahnu ahlul haram, mu mutanen harami ne. Fala yanbaghi lana an nakhruja minhu, bai kamata mu fita mu bar harami ba. نحن الخمس من الخمس والخمس أهل الحرم من متانا حرمي ما تدرجة ما تدوككا سوداك بازا مبرونا حرمي النامضة ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم يزكى شيء دقيو دوان دبابا قريشي با أما بالعربيني أنهي فيش أتكين حرمي وشيما يازم دقيتكين أن حرمي مثل ما لهم بولادتهم إياهم ثم سنة درجة إرون ونن باتي سنجي منا سنجي سنجيفا سنجي مزدلفا سنجي وان عرفا بسورة كو سنسا مدرجة أنهي فيش أن سوما أمباس إنديجن أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم sai suka haramta ma kansu suka halatta ma kansu to duk wanda aka haife shi a cikin harami suka ce daidai yake da su abin da yake halal a wajen su halal ne a wajen shi abin da yake haram a wajen su haram ne a wajen shi wa kanat kinana sai zama kabilan kinana wa khuzaa da kabilan khuzaa kad dakhalu ma'ahum fi zalika su duka sun shiga cikin wannan hukuncin tare da su bayan wannan bid'an da su waɗannan qurayshawa mutanen harimi suka kirkiro sun mabtada'u fi zalika umura sai suka kirkiro wasu al'amura fa qalu suka ce la yanbaghi lil humus bi halatta gare su su humusawa an yaqittu aqatan a ce su rika yin cikui suna cin cikui ba wala an yal ala an yaslul asmana ko kuma je suna fitar da man shanu duk ba za su yi wannan ba wa hum hurum duk waɗannan abubuwa su mutane ne masu alfarma ba za su yi su ba wala yadkhulu baytan min sha'rin duk gidan da aka yi shi da yayi duk gidan da aka yi shi da gashi ba za su shiga ba wala yastazillu illa fi buyutil adam kuma ba za su shiga rumfa fi maganin rana ba sai rumfan da aka lullube ta da fata madamu huruman muddin da suna cikin harami mun gano wannan da ke ko wannan wani daraja ne suka sa ma kansu na musamman yanda za su ke banta daga wasun su sun makalo ba su tsaya nan ba sai da suka ƙara kirkiro ta bid'an ta daban suka ce la yanbaghi li ahlil hilli bi halatta ga wanda suke rayuwa a bayan harami an ya'kulu min ta'amin ja'u bihi ila al hilli ila al haram in suka zo da abincin su daga can garin su suka shigo cikin harami da shi to ba za su ci ba kun jiyo ta doka in kika dauko abincin ki daga Najeriya kika je wajen su kafin zuwan musulunci ba za a ci wannan abincin ba idza ja'u hujjajan aw umaran muddin suka zo aikin haji ko suka zo umara wala yatifu bil baiti idza qadimu awwal tawafihim kuma randa suka zo za su yi tawafi su baki to ba za su yi tawafi ba illa fi siyabil khums sai ga riga irin na wanda su qurayshawa za su ba su yanzu ni in naje inda wancan lokaci ne naje da kayana ba zan taba yi ba sai dai in je in samu wani ba qurayshi ya ara man ko ya ban haya ko ya ban kyauta fa in lam yajidu minha shay'an in ba samu tufafi a hannunsu ba qafu bil baiti urata sai su yi dawafi tsirara fa in lam yajidil qadima siyaban ahmas in wanda ya zo bai samu riga na su qurayshawa ba tsafa fi siyabihi ya samu ya dawafi da tufafin shi wa alqaha idza faraga in ya gama sai tuba kayan duk sabuntan su sai ya zubar walam yantafi biha wala ahadin ghayruhu wannan tufafin ba zai amfani da su ba sannan wanin shi ma ba zai amfani da shi ba sai dai a zubar fa kanat al arabu tusammiha al liqa sunan da larabawa suke kiran shi kenan dole in ka zo sai ka yadda kayan kuma ba dama wani ya tsinta ya amfani da shi wa hamalu ala zalika al arab haka suka kakaba ma larabawa wannan bala'in fadanat bihi larabawa suka ansa suka mai da shi addini wa amma rijal fayatufu maza haka za zo suna dawa fi tsirara dan yana tsoron rigan ita ce ne ya mallaka in ya sake yayi da ita kuma in ya gama dole ya tube yar kuma zai koma gida me ba tsirara ba ko gare tuba rigan ya aje in ya gama dawafin sai ya sa kun gano wannan miki ku haka zaga tsoho da tsoho shugaba da kowa tibeder ana tarawati doka ce ta jahiliya Allah mun gode maka ina fata mun gane wa amman nisa'u amma su mata fadatul mar'a siyabaha haka mace za ta tuba tufafinta duka kullaha illa dir kai shi muka za ta bari mutafarrijan ita ma shi min aba tsatsaga ta haka tsatsaga ta dukanta yanda in tana tafiya duk jikinta zai bayyana thumma natatufu fihi sannan sai ta dawa fi da wannan tufafin alatul mar'atu ana nan ran nan wata mace ta tana dawa fi ta ga in iska din sun lallade suna likanta haka suke yi su suka sa dokan kuma sai su koma gefe suna likan mata kuma wahiya ta tsofu tana dawa fi tana cewa al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wama bada minhu fala uhilluhu wayo za a ga wani bangaren farjin ta ko duka duk wanda ya leka ya gani bata yafe ba Allah ya isa to doka ce ta jahiliya doka ce ta yi iska ina fatan mun gano wannan da kyau walan yazalu kazalika suna nan akan wannan tsiyana su hatta jaa Allahu bil islami sai Allah ya zo da addinin musulunci fa anzala Allahu sai Allah ya fara rusa dokokin nasa daya bayan daya kun san ba sa zuwa Arafa ku in yamma ta yi su gangaro su kwana Muzdalifa su gangaro su kwana Mina su jifa su karo su Makka ba sa yi sai Allah ya samu dokan nasu na farko ya buga mata guduma yace summa afidu min haythu afada an-nas ba wani duk wata daraja da kuke korin kuna da ita an soke ta ku je yanda mutane suke ku yi tare da su baki daya ku je in an gama mina ku gangaro gaba ɗayan ku duga kunan ku taho zuwa Muzdalifa kuma ku yi tare da su a kwana a Muzdalifa a gangaro Mash'arul Haram a gangaro a zo Mina a zo ai jifa yanda jama'a suke ku je ku yi tare da su wannan darajar da kuka kirkiro ma kanku daraja ne na ƙarya Allah bai karba ba wannan aya ta 199 a cikin suratul baqara wa anzalallahu fima haramu sai Allah madaukin sarki ya saukar dangane da abubuwan da suka tare suka haramta yace ya ayya bani adama ya ku ɗan adam kada anzalna alaikum libasan Allah ne ya saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wa risha wanda za ku rufe jikinku sannan kuma ku yi rumfuna ku yi tantuna ku yi lema da su mun gano wannan da kyau ku wa libasu taqwa zalika khairun wannan tufafi na tsoron Allah da za ku sa ma kanku shine mafi alkhairi zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun wannan Allah madaukin sarki ya saukar da shi ne ko mutane satin dokan Allah su bi kun ga yanzu tufafin da aka ce a tube tsarara Qur'ani ya soke shi kowa ya sa tufafin shi Allah ne yayi umarni da wannan wancan doka ce ta jahiliya ƙarya ne Allah ya saukar da tufafi ba wani tufafin da za a ce ba za a sa ba ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan Allah ya ce ya ku ƴan adam kar ku bari shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kaman yanda ya fitar da iyayenku daga aljanna yanzu wa anhuma libasahuma yabi yana kwace masa tufafin su kun gano wannan da kyau ku to yanzu su ma qurayshawa sun zo sun koma suna tilge wa mutane tufafin su a ce wadan ka sa tufafi wai kila ka je ka cirba da shi ko kai kaza na laifi da shi wai ba za ka yi dawafi da shi ba in kuma kai dole ka yar Allah madaukin sarki ce ba daidai bane sai Allah ya koma can baya sai ya dauko tarihi yace haka ya taba faruwa annabi adam ne yana zauna a aljanna kawai sai shi dan sai ya lallabo sai ya zo ya same shi sai ce shin bana nuna maka bishiyan da in ka ci dan wannan bishiyan shikenan zaka dawwama mulki ko ba zai kare maka ba to dan adam yana son mulki dan adam kuma yana son dawwama sai ya ce wallahi yana so a nuna mai to shine sai ya ce wancan bishiyan da Allah ya ce karkaci dama Allah ya ce karkaci ne domin yana son watan wata ran zai cire ka a gidan aljannan nan zai maka kaza saboda haka je ka ci Adam na ci to aka ce Adam ya zo na gidan aljanna zai ganin tsarecin shi wani irin yanayi ne Allah ya mashi kawai yana yin haka kawai sai ya ga tsarecin shi ya bayyana sai ya je yana tsunko ganyen icen gidan aljanna yana rufe al'auran shi da na matan shi sai shi din yana bi yana kwacewa in ya dauko ganye ya rufe sai Iblis ya kwace sai kaga tsarecin sai kaga kaza shine Allah madaukin sarki yake ba ƴan adam ƴaƴan adamu labarin abin da ya faru yake nuna musu wannan shegantakan da Qurayshawa suka kirkiro ba Allah bane ya sa su shegantaka ne kawai irin nasu ina fata mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon tsahirtawar ruwan sama jama'a kar mu zo mu rike al'umma har ruwan ya ƙara dawowa kuma zamu saurara a wannan rabin karatun da muka yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم اي تنبايه yake cewa dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun ومن قتل دون عرضه فهو شهيد معنى وانا حديثي شيني النبي كي تشا دم متمن دعاك كشيش ينامي غوغر ما ينكاري دوكي يرش كو متنشنش كو إيالنش تو وانا ياسا مدرجا شهادا تسيمي تنباهي كي تشيوا da zai hadu da mutumin da ya zo yana kokuwan ya ɗibi dukiyan shi to sai aka waye gari shi mai son ɗaukan dukiyan bai ga mai dukiyar ba amma mai dukiyan ne ya gan shi sai ya lallaɓo ya sa wani makami ya ji mai rauni to menene hukuncin wannan to dai a takaice istishhadi da wannan hadisi da mai tambaya ya kokarin yi akan wannan qadiyar ba daidai bane domin bangaren da hadisin ya fuskanta daban da inda shi kuma yake son ya fuskantar da maganar shi daban sai dai shi wannan hadisin yana da alaka da farkon wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk lokacin da mutum yazo yana fafutukan ya anshi dukiyarka annabi yace karka bashi sai mai tambaya yace to in shi wannan barawo ko dan sane ko dan fashi yafi karfi na fa sai yace ka nemi tallafi daga jami'an tsaro su tallafa maka sai mai tambaya ya ce to in na nemi tallafin da agajin ba wanda ya tallafa man fa sai ya ce kai diyan da za ka yi karka ba shi sai ya ce in ya kashe na fa sai annabi ya ce ka yi shahada in ka kashe shi fa sai annabi ya ce ka karban za to kaga wannan bangare ya kamata ka kawo wajen kafa hujjanka ko kuma gabatar da tambayanka ko kuma kokarin kiyasin wannan da wancan to dai na farko ba wanda yace dan kaga mutum yana sai dauki dukiyanka ka kai mai hari har ka raunata shi sai inda ya shigo inda ka killace dukiyan tana a matsara a inda ka tare to nan ne matsala yake misali ya shigo ma gida to anan kana da daman duk abin da kai mai ya ketaro inda kake da yanci da dama amma in dukiya ne ta zama a waje a filin Allah to wannan in ya ce shi ba dukiyan ya zo dauka ba kana da abin da zaka ce in ya kai karanka wajen hukuma shi yasa saurin daukan doka a hannu ba naka bane amma in har ya riga ya shigo mahallinka to sai ka dauko hadisin annabi da ya ga wani yana leƙo mai gida sai ya ɗauki kibiya yana fetin shi zai harbe shi da kibiya to bayan da mutumin ya shigo sai ya ce ai dama an ce ai sallama a nemi izini ne don dama ba a son ka leƙo ka ga abin da ke cikin gida ka fahimci wannan da kyau ko to ka ji inda za ka kafa hujja amma in dukiya a fili take ba a tsare ta ba to baka kaiwa mutumin da kake hasashen yazo dauka ne hari amma tana a matsara a makiyaya to shi ma ba a ce ka kai mai hari ba babban abin da zaka yi a wannan yanayi shine yi kokarin hana shi ko yi kokarin kama shi ina fatan mun gane wannan da kyau zamu zo kitabul hudud da izinin Allah zamu tattauna wannan matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa mutum ne ya rasa sallah raka'a biyu, misali mu dauki sallan magariba sai ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshe sallan da liman yake ɓoye karatu a cikin wannan raka'an da ta rage, to ya zai wajen ramo wannan sallah ta shi? To yanda zai wajen rama sallan zai miƙe zai kawo raka'a ɗaya Fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiya, sai ya miƙe sai ya kawo Fatiha a sirrance sai ya zauna sai ya tahiya. Kar ya damu da cewa raka'an da ya samu ƙwaya ɗaya da liman ya rasa wanda liman ne ya bayyana karatu duka a ciki, kuma ya samu wanda liman ya ɓoye karatu a cikinta, kar ya damu da wannan. Ita wannan ƙwaya ɗayan da ya samu da liman ita ce farkon sallan shi, ɗayan da zai kawo ita za ta zama ta biyu a sallan shi, to ita kuma ta ƙarshe, haka zai jeranta sallan yanda suke. Idan ya kawo raka'a biyu Fatiha da sura a bayyane a bayyane, to ya sa sallan ta yi kongobakon baya kenan. Kenan ya fara gabatar da raka'a ɗaya a farko, sannan raka'a biyu Fatiha da sura a bayyane a ƙarshe, wanda ko ba haka sallah take ba. Wancan sallan da ya samu da liman Fatiha kaɗai a sirrance, to ita ce farkon sallan shi, bayyana wanda ya rasa wannan liman ya ɗauke mashi. Haka da za ka rasa raka'o'in biyun sallan isha'i, sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe da ake ɓoye karatu kuma ake karanta Fatiha Fatiha kaɗai a cikinsu, to abin da za ka yi a nan shi ne sai ka miƙe sai kawo Fatiha Fatiha a sirrance. Kaga ai a sirrance guda biyu ka samu, to su waɗannan sun tsaya a madadin raka'o'i biyun farkon isha'inka, kaman ka same su a bayyane ne sakamakon liman ne kake bi ya ɗauke maka wannan, sai kawo Fatiha Fatiha a sirrance, kaga sallah ta juni yanda take kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. A ƙarƙashin hadisin fama a da raktun fasallo wa ma fatakun fa'atimmu, abin da ya kubuce maku to sai ku ciku, wannan shi ake nufi da itimami. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Mai tambaya yake cewa direba ne ya samu haɗarin mota, Allah ya kiyaye, to bayan da ya samu wannan haɗari sai ya zama shi da sauran waɗanda haɗarin ya ritsa da su har sun kwanta sun yi jinya a asibiti, to sai ɗaya daga cikin waɗanda ko wani ko wasu biyu ko uku ko ma zuwa dubu haka misali in zai yiwu sai suka mutu, to shin akwai diyya da kafara akan wannan direbar? Ƙwarai da gaske akwai, saboda sanadiyyan haɗarin da ya jawo shi ya haifar da mutuwan wancan, ko dai dama a mutu nan take ne ko a mutu nan gaba. A ƙa'ida a shari'ance idan wani ya raunata wani ba a cewa a je a yi ramako har sai shi wanda ya raunin ya warke, kenan a lokacin da ka ji ma wani rauni aka ce a jira a ga warkewan shi kafin ya warke sai ya mutu, to yanzu a nan an tada tunanin ramako na ji maka rauni, yanzu an koma harka na kisa kuma, saboda kai ne ka sabbaba kashe shi. To za a duba a ga wannan haɗarin da direba ya sabbaba a haka da gangar ya jawo shi, inda gangar ne to anan babu maganan diyya, kisa ne a kan shi, ba maganan kafara kashe shi za a yi. Idan dangin wannan da ya rasu suka ce sun yafe ma direba kisa amma ya biya su diyya, to anan zai biya diyya, in suka ce sun yafa diya, to an yafa kisa da diya, to yanzu direba ya yi free. Yanzu ba maganan abin da ya shafi kafara na azumi a kan shi, shin da dama kisan da ya yi kisa ne na ganganci, abin da ke kan shi shine a kashe shi. To waɗanda haƙƙin kisan ke hannun sun ce sun yafi, shikenan. Amma in ya zamanto kisa ne wanda yake shubhul amdi, ya yi kama da gangar amma ko ba da gangar ba ne, to wannan a nan abin da yake wajibi a kan shi, to shine zai biya diya ne kuma zai yi kafara. Idan aka yafe mai diya, to sai ya kafara na azumi 60. To wannan hadarin sai ya kasance mutum biyar ko goma ne suka mutu, to shin in ya jona su a azumi kwaya ɗaya da ninyan biyar ya yi? A'a. Yanzu misali, in kowane mutum ya ce bai yafa ɗan uwanshi da aka kashe ba, diya ɗaya zai ba su saraba? Koko kowa da diyan shi daban? To haka zai azumi 60 adadin waɗanda suka mutu. Kaman kai ne ka rasa sallan azhar da la'asar da isha'i, in ka miƙe kai raka'a huɗu da ninyan ukun yayi, to haka ka fara ma biyu ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To bari in goya muku. Haka mutumin da ya ce ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya, saki ɗaya ne, bata zaku ba guda ɗaya ya faɗi sai runtu ya ce uku, saboda Allah cewa ya fatsalliko hunna li'iddatihinna wa ahsul idda, ana yin saki ne a bisa idda, an yi ɗaya idda haka haka, shine at-talaqu marratani, saki ana yin shi ɗaya bayan ɗaya ne. Kenan da mutum zai zo sallan magariba, sai kabbarta sallan magariba ya ce yayi ne da ni raka'a ɗaya tak, sai ce yayi ta da ninyan uku, tayi uku, to haka abin da ya shafi saki, haka ma abin da ya shafi wannan diya ɗin. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mai tambaya yake cewa, mace ce shekaran da ya gabata ana binta azumi sakamakon ciki da take da shi, sai ya zama laluran cikin ya hana ta yin azumi, to kuma ga azumin bana ya taho kuma tana shayarwa, kuma ta jarraba yin azumin ta gwada ta gani na nafila, shin zai yiwu da shayarwa da azumi su tafi tare? Ta ga ba za ta iya ba. To abin da ke kanta shine ciyarwa. Azumin da aka bi ta shekaran da ya gabata, sai ta irga adadinsa sai ta ciyar. Azumin bana ma adadin abin da ta sha, in duka kwanakin watan ta sha, to su ma sai ta ciyar. Da mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ba zai iya yin azumi ba saboda tsufa, da mutumin da yake mara lafiyan da likita amintacce ƙwararre ya ce wannan rashin lafiyan nashi bai da ranar warkewa, to irin waɗannan ciyarwa za su rika yi. Amma mara lafiyan da ake sa ran zai warke don zazzabi ko ciwon kai ko wani abin da yake kama da haka, to shi wannan za a jira sai bayan sallah ne, in ya warke sai ya rama azumin da ya riga ya sha. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya shiryar da mu. Ya tambaya yake cewa, direba ne yana tafiya da mota, sai wani direban ya faɗo mai, ko dai direban mota ɗan uwanshi, ko direban mashin, ko direban keke, ko wanda ke tura baro, ko koran ruwa, ko kuma kawai mutum ne ya zo tsallaka titi sai ya faɗo mashi, shi kuma sai ya buge su. To a nan za a duba a ga, shin sanda suka faɗo ya zo junction ne da akwai traffic da ya tsaye da shi, bai tsaya ba kawai ya wuto ya buge su? Dama wannan wajen an sa alama cewa akwai yara na ƙetarawa, ko abin da ya kama da haka yazo bai tsaya ba yazo banke mutane shin motan nashi ba ta jin birki shin bai jin bacci san da yake tukin ya ka bincika ba dai kanwon biyu su ne kawai suka fado ba tare da sun duba ba duk yanda zai biya kauce ko ya tsaye da motan yayi amma dai kuma ajalin su ya tabbata a nan in ya tabbata su suka fado to jinin su ya tafi hadara jini ya tafi a banza ba diya ba kafara a kan shi an san da Dimbaz ya bayar a cikin littafin fatawa nashi kenan jama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambaya yake cewa dangane da maganan da muka yi akan mara lafiyan da ba a sa ran ya warke in ya kwanta wannan rashin lafiyar misali ga dai shi za a ganshi lafiya lo kila ulcer take damun shi ko yana fama da cutan kidney wanda likita ya ce wannan cuta nashi na kidney duk bayan minti 30 ko awa ɗaya ya sha ruwa ko kuma yana fama da diabetes da laluran da ya kama da haka to ya wannan zai yi da farko dai ba kai ne za ka ba kanka fatawa a matsayinka na mai lalura ba zuwa za ka yi ka tambayi likita ƙwararre kun ji ka'idan farko amintacce ka'ida na biyu musulmi ka'ida na uku in ya ce wannan laluran naka an gwada ba a sa ran warkewa gare ka to a nan shi ne za ka ciyar amma in ya ce nan da wata uku in kana shan magani za ka warke to sai ka sha azumin ka jira nan da wata uku in ka warke sai ka rama in ka ji ba za ka iya ba sai ka koma ma likitan sai ka gaya mai sai ya ƙara auna sai ya ce kai da wahala ka warke to sai ka ciyar mai tambaya yake cewa dangane da ciwon da aka yi mutumin da yake zikiri duk abin da ya zikirin a wajen to zai shaide shi to wannan yana nufin mutum ya zikiri a bayyane kenan a'a ba san da kake zikirin su suna ji ba magana ya kare ko a boye kai suna ji Allah madaukin sarki yana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komi yana tasbihi har wannan amma baka gane tasbihin da yake yi ne kina akwai hanyar da Allah yake sanar da su tasbihi yanzu in kai tasbihi wannan zai shaide ka ta ina ya ji Allah ne ya sanar da shi shi yasa da Qur'ani yace wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ba a san ka zo kana zikiri kana daga sauti kana hayaniya wannan ba daidai bane ana son kai abu ne cikin natsuwa cikin sanin ya kamata duk wanda ke wajen kwaro ne mutum ne aljanne ciyayi ne gini ne duk sai sun shaide ka a ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba ƴan kasuwa suka ce suna roƙon a taya su addu'a kai jama'a gari fa ya kulle ba ciniki tambaya a nan me ya kulle garin jama'ar annabi saban Allah yana kawo fitina iri-iri ƴan kasuwa ku ji tsoron Allah idan Allah madaukakin sarki ya ba ku dama akan al'umma kar ku zalunce su yanzu ga watan Ramadana na dosowa a wasu ƙasashe a yanzu ana rage farashin kaya ne abin takeici a ƙasar Hausa ana cewa Ramadana ta doso to kuma sai a tada kayan masarufi da musulmi zai siya ya kai ma iyali ya yi azumi yi amfani da shi sai ka tsawwala mai don ka samu kuɗi wallahi ku yi hankali in Allah madaukin sarki ya yi muku wa iya ta duba wallahi zai tsawwala muku ku bincika anya abin da ya kawo nan fitinan ba irin waɗannan abubuwan da kuke yi ne na tsawon shekaru Allah ya da muku da shi yanzu ba Na biyu, waɗanda suke harka da riba a cikinku, su ji tsoron Allah su daina, saboda Allah yana cire albarkan riba da uwar kuɗi muddin ana ta'ammali da riba da su. Na daga ciki Allah na iya ƙin kawo ciniki haka cinye uwar kuɗin ka rasa jali. Ku ji tsoron Allah wajen yawaita rantsa-rantsa wajen kasuwancinku. Ko da kana da gaskiya yawaita rantsuwa illa ne, ballantana kuma ba ka da gaskiya irin jawabin da kake yi, don dai ka zirma mai siye ka durmushe mai kuɗin shi, wannan ma illa ne. ‘Yan kasuwa daga cikinku waɗanda suke maguɗi, suke algushu, su ji tsoron Allah su bari, waɗannan abubuwa suna haifar da fitina su ma. Sannan wasu daga cikin ‘yan kasuwa suna fakewa da harkan kasuwanci, suna maganganu wanda shari’a ta hana da su da matan aure da zaurawa da ‘yan mata, waɗanda ba muharramansu ba, wannan haramun ne, yana daga abin da ke haifar da fitina.